sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan darul fikir ta cika shekara 8 tana da karatuttukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatuttuka sama da 150. Kamar yadda darul fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darul fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darul fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darul fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darul fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin. Har ila yau darul fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya a barcin taliya. Domin tallafawa darul fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin, wato darul fikir pro, ko kuma a shafin darul fikiri.com. za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darul fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka: 8245927752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darul fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninka watan san da ka ba da shi, kuma Allah mai maka jinjina ta sa musulunci ya yi gaba.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أنقوا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرق مدسة دواء مثلا شيء أتي بيو دكي نمبوشي أيو وننشات إيقوة رمضان شكرا دبود تريفتو da 44 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 2 ga watan Afrilu kenan na shekara ta 2023 miladiya, domin ci gaba da karatun Alkur'ani da tafsirin sa wanda muke cikin suratul Baqara. Yau zamu tashi aya ta 114 ko na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله مدعوك جنسر كياشي باب واندي في زالنشي سمدا واندي هنا أأمبش الله أشكم مثلا كان الله كما ييقو كري وجنغني يا روسا waɗannan masallatan. Ula'ika, irin waɗannan mutane da ake magana a kansu masu rusa masallatai ko hana amfani da masallatai domin ambaton Allah, waɗannan ba su cancanta a ba su dama su riƙa shiga masallaci ba ma, sai dai suna matsayin matsorata maƙasƙanta ba waɗanda suke da izzar da za su iya taba masallaci ko su hana masallata amfani da masallaci ba. Lahum fi dunya khizyun, anan duniya irin waɗannan mutane suna da sakamako na tozarci da wulakanci da kaskanci. Walahum fil akhirati adhabun azim, alahira kuma abun da ya cancance su shine azaba mai girma. Wannan aya tana daga cikin manya-manyan ayoyi muhkamat a cikin Alkur'ani waɗanda suke magana akan darajar masallaci da kuma matsayin da Allah ya baiwa masallaci kowanne ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu, wannan wawun din istinafiya ce, an gama da maganar baya, yanzu wannan wata sabuwar magana ce. Duk maganganun da muka yi ta yi a baya galibi magana ce akan ahlul kitab, ko da yake akwai wani abu da zai shafi ahlul kitabi a cikin ayar, amma ba ta da alaka da ayoyin da aka yi magana a baya kai tsaye. Magana ce sabuwa, shi yasa Allah ya fara da wa, wannan wawun din ana ce mata istinafiya, wato wawun din fara zance. Man ismul istifham ne, amma ma'anansa anan shine annabi, wato wa man bi ma'ana la ahada. Allah ya ce azlamu, azlamu wato af'al ne na tafdhil, kuma a cikin babinsa ne azlamu min az-zulm. Az-zulm kuma a larabci shine an-naqs, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce tilkal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a, bima'ana lam tanqus minhu shay'a. Amma anan idan ka ji Allah ya magana akan az-zulm a cikin Al-Qur'ani ko a hadisi ka ji an ce zalunci, kamar karmar wallahu la yuhibbu adh-dhalimi, kamar karman da Allah madaukakin sarki ya ce ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni haramtu zulma ala nafsi. To wannan az-zulmu abinda ake nufi da shi shine at-tafriqu fi jambillah birtikabi ma zajar au tarki ma amal, wato shine ragewa da tauyewa a cikin abin da ya shafi umarnin Ubangiji ko haninsa. Allah ya ce kayi ka ƙi kayi zalunci, Allah ya ce kar kayi ka aikata kayi zalunci. To anan in ka ji ana magana akan az-zulmu a cikin Al-Qur'ani ko a hadisi ana nufi irin wannan zalunci ne, wato tauye haƙƙin da Allah ya dora ayi ka ƙi, ko kuma wuce gonar abin da Allah ya hana ayi kai kuma ka aikata, wannan shine az-zulmu. To sai Allah ya ce wa man azlamu, wa yafi yawan zalunci. Wannan man din tambaya ce amma ma'anarta kamar korewa ne, ai babu wanda yafi yawan zalunci, bi ma'ana la ahada ashaddu zulman mimman mana'a masajidallah, sama da wanda ya hana masallatan Allah, ai mimman saddan nasa an masajidillah, sama da mutumin da ya hana mutane su samu isuwa zuwa ga masallatai na Allah. Masajid jam'i ne na al-masjid ko al-masjad. Al-masjid shine al-makanul mukhassasu lis-sujudi wal ibadati lillah, wurin da aka kebe shi domin yin sujada da bauta ga Allah. Amma ka ji an faɗa irin wannan a haka, wato ana nufin masallaci da muka saba kamar nan da muke ciki, suna ne da aka ciro shi daga sunan as-sujud, sujada ga Allah. Da Allah madaukakin sarki yace walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismu Allahi katira. Ya ayyuha alladhina amanu innamal mushrikuuna najas fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da 'amihim hadha. Duk wannan Allah yana nufi masallaci, don haka an sa wa masallaci suna al-masjid li'anna sujuda akhassu a'mali salat was salatu akhassu al-a'mal allati tu'adda fil masajid sallah ita ce mafi girman abin da ake a masallaci sallah kuma a cikin ta ba abin da yake sujada girma to shi ta sai aka ce wurin sujada ana nufi masallaci wurin sallah an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa sujada ita ce mafi girman abin da bawa ke yi a cikin sujada hadisin Abu Hurairah a cikin sahihu Muslim aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa ke samu zuwa ga ubangijinsa shine idan yana sujada haka sai aka kira wurin sujada ana nufi masallaci haka shi yasa yace wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah yayi idafan masajid zuwa ga Allah lidilalati ala sharafil makan saboda girman wurin duk abin da aka ce na Allah ne aina da girma wa annahu lamma qama abdullah haka dai ko haka kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hajju baitillah da kuma nan da Allah yace masajidallah wato yana nufi masallatai na Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada to haka masallatai na Allah ne shi yasa Allah ya jingina masallacin zuwa gare shi kuma wannan yana nuna maka daraja da daukaka da masallaci yake da shi ba wani gini a duniya a kowane gari da yafi masallaci hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ahabbul bilali ila Allah masajiduha abinda Allah ya fi so a cikin gine-ginen kowane gari shine masallacin cikin garin wa abghadul bilali ila Allah aswaquha inda Allah ya fi kifuwa shine kasuwa don ba inda ake shagala a manta da Allah kamar kasuwa ba inda ake kusanci a tuna da Allah kamar masallaci mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu ya hana kar a ambaci sunan Allah a cikin sa bima'ana mana'a an-nasa min zikrillahi fi masajidillah wanda ya hana mutane kar su ambaci Allah a cikin masallaci dakin Allah an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan sa mafi girman amfanin masallaci shine ambaton sunan Allah akwai abubuwa da yawa da ake a masallaci ai banda zikiri a masallaci ana nasiha a masallaci ana sulhu a masallaci ana daurin aure a masallaci ana abubuwa da yawa amma mafi girman abin da za a yi a masallaci shine an yuzkara fi hasbuhu shi yasa Allah madaukakin sarki yace fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal mafi girman abin da za a yi a masallaci shine a ambaci sunan Allah mafi girman aikin da za a yi a masallaci shine a yi sujada ga Allah sai kuma a ambaci sunan Allah a cikin sujada shi yasa yace mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu bima'ana ismullah wa ta'a fi kharabiha bima'ana wa amila wajtahada fi hadmiha wa kharabiha mutumin da yayi kokari akan ya rusa masallaci bima'ana ijtahada li tadmiril masjidi ma'nawiyan aw hissiyan mutumin da yayi kokarin sa saboda ya ga masallaci ya rushe ko dai ta fuskar a zahiri ana ganin shi a gine a sama sai a rushe shi kamar da an ce lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid ko kuma ma'anar ta shine a rusa ma'anar masallacin menene amfanin masallaci an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a ciki sai ka kulle masallacin ka hana shiga ko ka bar shi a bude wani ya zo ka ce ba zai shiga ba ko ka sa abin da zai cutar da masu shiga sai da ba za su shiga ba ko ka yi wani abin da zai sa abinda aka zo yi din ba za a nutsu a yi ba, ka sa hayaniya, ka kawo tashin hankali, ta yadda in aka shigo masallaci dole a watsi, ka ga baka rusa masallacin ba, amma ka rusa aikin yi a cikin masallacin. Duk yana ɗaya daga cikin wata'a fi kharabiha, yayi kokari domin rusa masallacin. Sai Allah ce ulaika waɗancan. Ai Allah yana magana akan mutum a nan kusa ne, min man mana a masajid da lama, sai ce ulaika, saboda ya nuna wulakanta su, waɗancan, bai ce waɗannan ba. Ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha, waɗancan da kaji ana magana a kansu, bi mana waɗannan, saboda kar ma Allah ya kawo su kusa, balle kaga suna da wata daraja. Ma kana lahum an yadkhuluha, bi mana ma yastahiquna dukhulaha, wannan ba su cancanta a ce za a ba su dama. Bi mana la yumakkanu min dukhulil masjid, kar a ba su dama su shiga masallaci. Illa khaifin ay illa fi halatil khawf والذل والهوان bai dace a ba su dama su shiga masallaci ba sai a cikin lokacin da suke cikin kaskanci da tsoro. Bi mana la tumakkinuhum min alwusuli ila almasjid wa hum a'izza, karku ba su dama suna da wata izza su zo masallaci don za su rusa, karku ba su dama suna da wata girma da isa da kasaita su zo masallaci, za su hana ayi ibada a ciki. Irin waɗancan masu wannan siffa ta son a hana ambaton Allah. Daka in kaga an ba su dama su zo masallaci illa kha'ifin, sai dai in suna makaskanta matsorata ta yanda ba za su iya hana kowa komi ba. Lahum fid dunya khizy, abin da ya cancance su a nan duniya shine wulakanci, bi ma'ana hawanun wa arun wa fadihatun wa zil, kaskanci da wulakanci da tozarci shi ya kamata ya tabbata a gare su a nan duniya. Ma kana lahum an yadkhulul masjida la qadran wala shar'an, ko a kaddara a haka kawai kar a ba su dama, sannan a shari'ance ma bai halatta kuma a ba su dama ba. An fahimta? La qadran ko ta kaddara ma Allah baya ba irin waɗannan mutane dama su zo su rusa masallaci, a'a Allah yana kare masallacai saboda nasa ne. Shine ma'anan ma kana lahum an yadkhuluha, bi ma'ana la yumakkinuhum Allahu azza wa jalla min ad-dukhuli fiha liyakribuha an ummariha, Allah baya ba su dama balle su zo su rusa su a rasa samun damar da za a yi ibada a ciki. Sannan shar'an kuma Allah ya ce karku ba su dama. Ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-haram, karku ba su dama su rinka zuwa masallaci mai alfarma don suna cikin wanda zai yi wata'a fi kharabiha. Kuma Allah ce ba a ba su dama ba su zo illa kha'ifin, sai kaskantattu matsorata. Da haka yi irin wannan ne, ku ba su dama su zo a cikin tsoro da kaskanci ta yadda ba za su iya hana komai ba. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatu Makka kafin ma ya zo ya aikin hajji, sai ce aje a yi shela a gaya wa mushrikai, lokacin da Allah ya saukar da wa'azanun min Allahi wa rasulihi ila al-mushrikin ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu, to sai ya tura Ali ibn Abi Talib da Abu Huraira, Allah ya kare yarda gare su, su je su yi shela suna cewa ala la yahujju ba'da al-'am mushrik, daga yau mushriki ba zai saki yin hajji ba, musulmi ne kada za su saki yin aikin hajji. Kaga ma kana da mu an yadu kulluha illa qa'ifin, sannan wala yaqufu bil baiti urwan, ba za a saki barin mutum tsirara ya zo ɗakin Allah mai alfarma wa ya zo ɗawafi ba. Kaga wannan ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'ifin qadaran wa shar'an, kina lahum fid dunya khizyun, anan duniya ya cancanta su fada a cikin kaskanci, bi ma'ana zillun wa fadhi'a. Wa lahum fil akhirati adhabun azim, alahira kuma azaba mai girma ita ta dace da su. A duniya a wulakanta shi, alahira kuma a masa azaba. Kaga kaskanci bisa kaskanci kenan, tozarci bisa tozarci kenan. Wannan shi ne abin da ya dace da kafiri wanda yake hana mutane yancin addini. A wulakanta shi a nan duniya, sannan a je lahira kuma Allah ya turmusa shi a cikin azaba. Shi ne lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim. a lahira kuma suna da azaba mai girma. Shi yasa mafi girman tozarci shine ka wahala a duniya ka wahala a lahira. Addu'ar musulmi shine Allah ka bamu mai kyau a duniya karka tozarta mu, a lahira ka bamu mai kyau karka azabtar da mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sannan kuma shi yasa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Kan khizyi dunya shine lahum fi dunya khizyi wa adhabil nar shine lahum fil akhirati adhabun azim. Kaka addu'ar musulmi ita ce kar Allah ya wulakanta shi a duniya, kar Allah ya wulakanta shi a lahira ta hanyar azaba. Amma su kan kafirai da suka zabi hakan, to wannan ne ya dace da su, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim. An fahimci tafsirin wannan aya? Malamai suna da maganganu guda uku akan wannan ayar da wa take. الامام ابو الفرج ابن الجوزي الله يرحمه رحمه في تفسير زاد المثير يجي معلم تفسيري سن كشي بيو ne akan aya kashi da farko sune wadanda suka ce ayar tana magana ne akan mushrikai na makka wadanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isa zuwa dakin Allah mai alfarma lokacin da yazo yin umra a shekarar Hudaybiyya shekara ta 6 bayan hijira. Wannan riwayar an samu ta daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kare yarda a gare shi, kamar da Sa'id ibn Jubair ya ruwaito. Wadansu kuma suka ce a'a, riwaya ta fassara ta biyu kenan, ayar ba da mushrikan Makka take magana ba, tana magana ne akan wato nasara, mutanen Rum waɗanda suka taimaka wa wani da ake ce Bukht Nassar, wanda ya zo ya rusa masallacin nan na Baitul Maqdis wanda yake Falastin. Wannan rusa ɗakin da ya yi shine wasa'a fi kharabiha. Waɗanda suka taimaka masa suka yi haka su ne nasara, mutanen Rum shi ya fito daga Babylon, suka haɗu suka yi yaƙi suka kashe mutane suka rusa masallacin aka daina ibada a ciki, sai aka ce akan su Allah yake magana. Wannan ita ce fassara ta biyu, ita ce fassara Abu Zaid. Yawa daga cikin malaman tafsiri sun goyi bayan wannan ko wancan. Ibn Jarir At-Tabari ya goyi bayan magana ta biyun, Al-Imam Ibn Kathir ya goyi bayan magana ta farkon. Waɗansu kuma malamai kamar Ibn Atiyya, kamar Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi mai tafsirin Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, shi kuma ya ce waɗannan su kuma suka ce a ayar ba kawai mushrikan Makka ko nasaran da ake magana ba, tana magana akan duk wanda ya yi abin da ayar ta faɗa ya faɗa a cikin ayar. Kuma wannan daga ji ka san magana ce mai ƙarfi. Duk wanda ya hana a bauta wa Allah a masallaci, ko aka gina masallacin shi kuma ya rusa, ko aka ce za a gina ya hana ginawa, ko aka gina ya kawo cikas da matsala akan waɗanda za su yi bauta wa Allah a cikin masallacin, ko a da ko a yanzu ko a gobe, duk sun fada a cikin waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. An fahimta? Wannan aya tana da fa'idoji da yawa. Fa'ida ta farko ita ce Allah madaukakin sarki ya fara bude ta da waman azlamu, yana nufi ba wanda yafi zalunci. Ishkali yana iya zuwa wa mutum ya ce to ai ba nan ne kadai Allah ya ce waman azlamu ba. A cikin Al-Qur'ani aya irin wannan guda 15 ne, wa man azlamu guda 9, fa man azlamu guda 6, kuma kowace Allah yana faɗan wani abu daban. Nan Allah ya ce ومن أظلم ممن منع مساجد الله أو يريد يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أو يريد يقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام سننفى من أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا duk irin wannan faman azlamu da waman azlamu sai faɗi mutum yayi wani abu daban nan ma yace mutum yayi wani abu daban kuma Allah yace ba wanda yake zalunci sai wannan to in an hada su gaba daya waye fi kowa zalunci wanda yana daga cikin iskari da zai iya zuwa wani amma da yawa daga cikin malaman tafsiri bai zo sun kawo halli akan iskalin ba ta yi don sun ga kamar babu iskali amma masu karanan ilimi ko masu karanan bincike yana iya sa wannan abun ya zo musu iskali har su ga kamar alqur'ani yana tufka da warwara nan yace ba wanda yafi sai wancan wannan yace ba wanda to wanda zamu dauka akwai wanda za ku dauka al-imamu az-zarkashi a cikin al-burhan fi ulumil qur'an yace irin waɗannan ayoyi dukan su ana hada su gaba ɗaya ne kuma kowanne ɗaya daga cikin su daidai ne kuma abin da ya faɗa gaskiya ne fuskokin da malamai suka yi taujihin irin waɗannan ga su kamar haka fuska ta farko ita ce dama yaren larabci da uslubinsa ya saba a wurin larabawa ana yin irin wannan mutum yayi tambaya istifham ne amma laysa ala haqiqatihi wa innama huwa bi ma'na al-isti'ara ba ana nufin ai tambaye ka bane ballantana a ce maka wane ne yafi ka kuma ka bada amsa a'a ana nufin a nuna girman abun ne huwa istifham lakinnahu bi ma'na ta'zim wa tafhim li shana'ati al-amr al-madhkur don a nuna maka girman munin abun da aka faɗa ne kamar mutum kamar yanzu a ce maka akwai wanda yafi zalunci ne sama da wanda ya rusa masallacin Allah akwai wanda yafi zalunci ne sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah akwai wanda yafi zalunci ne sama da wanda yayi wa Allah ƙarya ina fata ana fahimta akwai wanda yafi zalunci ne sama da wanda ya koye shaida saboda Allah ya koye sai ya kiya bari a san me yake gaskiya sai zama tambaya ce amma ana so a nuna maka girman ne ba wai ana nufi maka cewa lallai ba wanda ya fi shi ba a'a a cikin su duka kowa azzalumi ne amma don a nuna maka girman sai a ce maka ai ba wanda ya fi shi kai kuma ba kace a'a to ai wanda ya fi shi ba in kai haka baka iya larabci ba taujihi na biyu shine kace wannan afdalu tafdil din ma'anarta shine wato a cikin babin takhsisun ne min al-umum abu ne yake da yawa amma sai a tsunce sai a ce a cikin babin waɗannan ba wanda yafi wannan misali min umumil kadibin la ahada azlamu mimman kadhaba ala Allah min umumil katimin la ahada azlamu mimman kataba shahadatan indahu min Allah min umumil mani'in la ahada azlamu mimman mana'a masajid Allah an fahimta idan ana magana akan masu hana wato ba wanda yafi zalunci sama da wanda ya hana masallacin Allah kar a shiga daga cikin dukkan masu rusawa ba wanda yafi muni sama da wanda ya rusa masallacin Allah ai masu rushe rushe suna da yawa za a rusa gida za a rusa hanya za a rusa gine-gine na gwamnati amma duk rushe-rushen da za a yi ba mai muni kamar sama da rushe masallacin Allah koye-koye yana da yawa ana iya koye kuɗi ana iya koye mene ana iya koye mutum a kibayyana shi ana iya koye gaskiya amma babu wani abin da yafi muni kamar a koye shaida saboda Allah saboda koye shaida da Allah ita za ta iya sa a koye mutum ko bai fito ba ita za ta iya sa a koye kuɗi bai fito ba saboda in ba a koye shaida ba ko an koye mutum mutumin zai fito shi yasa sai aka ce a cikin babin koye koye ba kamar koye shaida shine mimman katama shahadatan indahu min Allah a cikin babin makaryata duk ba wanda ya kai wanda yayi wa Allah ƙarya a cikin babin wanda suka kirkiri wani abu suka jingina wa wani ba wanda ya kai kamar mimman iftara ala Allah kadiban an fahimta waɗansu kuma suka ce taujihin sa shine kace wato Allah yana nuna cewa babu wanda yafi yin muni akan abu kaza kamar wanda shi ya fara farowa don haka la ahada azlamu min jumlati man mana'a masajidallahi kaman bada'a man'a masajidillahi an yuzkara fi hasmuhu wa min jumlati man katama shahadata la ahada azlamu mimman ibtada'a kitmana shahadati indahu min Allah ina fata an fahimta wannan duka taujihat ne amma wanda nake gani yafi karfi babu kaman wancan nabiyun cewa a cikin babin makaryata la ahada azlamu mimman kadhaba ala Allah a cikin babin masu koyewa la ahada azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah da sauransu Allah ya sa mu dace wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah babu wanda yafi zalunci sama da wanda ya hana masallacin Allah wannan yana nuna mana cewa yana daya daga cikin mafi munin ayyuka a musulunci shine ka hana a shiga masallaci shi yasa malamai suke sashi a cikin babi na manya-manyan laifuffuka saboda inuwar wannan aya mutum ya zo saboda wata rigima ya kulle masallaci ya hana mutane su yi sallah a ciki ko wata rigima ta su ta kungiya ko wata rigima ta su ta wata harka ta siyasa ko wata rigima ta harkar gaba tsakanin su a matsayin su na makota sai a kulle masallaci a ce ba ma wanda zai sallah a cikin masallacin to man azlamu mimman mana'a masajidallah an fahimta da wannan aya ne kuma malamai suka ce bai halatta ba a kulle masallaci in dai lokacin sallah zai yi a nema to kana cikin wato wanda suka fi kowa laifi idan ka kulle masallaci ana neman ki ayi sallah aka rasa to Allah wannan aya tana aiki akan ka wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ka hana masallacin Allah dalilin sakacinka kai ne mai gadi dalilin sakacinka kai ne ladani dalilin sakacinka kai ne limami sai zama ka sa ba a yi sallah ba a masallaci yau ko ta sallah daga cikin salloli sakaci ba lalura ba ko wani ra'ayi naka ka sa ba a yi sallah ba a masallaci to wannan aya ta faɗa akan ka wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmu abu na gaba wannan aya tana nuna laifi akan duk mutumin da ya hana karatu a masallaci ko darasi a masallaci ko wa'azi a masallaci za a karantar da mai kyau yace ba za a yi ba daga sallah kawai a tashi ba wanda zai wa'azi za a gayyato wani zai wa'azi ya hana wani ya miƙe yace wassalatu wassalamu yace ba za ka yi ba zauna ba wa'azi ba kuma abinda zai faɗa daidai ne abinda zai faɗa gaskiya ne amma an yuzkara fi hasbuhu za a ambaci sunan Allah yace ba za a yi ba wannan ya nuna munin wannan laifin yana daga cikin abin da wannan aya take nuna wa shine munin laifin mutumin da wasu za su ambaci Allah ta hanyar karatun Qur'ani wasu za su ambaci Allah ta hanyar su yi zikiri nasu a liƙe wasu za su ambaci Allah ta hanyar ayi nasiha sai wani ya zo ya kawo hauragiya ya yi abin da zai sa ba za su samu damar nitsuwa su yi haka ba sai ya hana su kana so ka yi karatun Qur'ani ya ga kunno na abu da ƙara kai kana ji ka kasa nitsuwa ba ka yi karatun ba sai ka fata ka zo za ka yi sallah an yi sallah ta farilla sai ka zo kana so ka zauna a masallaci sai wani ya zo ya sa wani abu mai wari sai hana ka ka zauna a masallacin sai ka fita an zo za a yi nasiha ko za a yi wa'azi sai wasu suka zo suka fara wani abu daban na bid'a suna cika kunnewa mutane sai aka kasa yin wa'azin aka haƙura ko ya kasa karatu alqur'ani ya hakura wadannan abun dukan su suna cikin mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu ya hana a ambaci Allah a cikin masallacin Allah alhali ba abinda za a yi a cikin masallacin Allah kamar a ambaci sunan Allah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في هاسمه وأن أبو المكفى أدوكا إذا أقول مصلحة أتشكنسو التي تترجع على واتو الفئل تو ياهلتا أيتا إذا أقول مصلحة أتن أروتو مسلاتي كما كان سلا زوى سلا كابو أداو سلا ذاكو إيوا إيوا barayi da mabartata za su iya shiga masallaci dabbobi suna iya shiga su yi barna ana iya zuwa a dauke kayan masallaci ko a lalata al-Imam an-Nawawi anan yace ya halatta a kulle masallaci sai an dawo lokacin sallah a rufe wannan bai shiga cikin mimman mana'a masajidallah ba idan mutane suka za su kawo hauragiya suka ce za su yi wa'azi amma hauragiya za su ko za su karantar da bid'a ko aka kawo wani malami dan tarabi dan tashin hankali amma da dike hada kan mutane raba kansu zai sai aka hana shi wa'azi ba ayi mimman mana a masajidallahi ba an yi abin da ya daidai ne wannan an fahimta baka idan akwai maslaha akan ayi abin to dole ayi addinu mabniyun ala almasalihi fi jalbiha wa dar'i lil mafasidi idan akwai maslaha da za a ce ba za a yi sallah a cikin masallaci ba kamar maslaha da ta shafi tsaro zaka ce kowa ya zo na yi sallah a gida domin in kuka fito akan hanya ba za a gane wane ne na gari wane ne na banza ba to haka kowa ya sallah a gida kar a fito ana so a kama waɗanda suka yi laifi ana so a kwantar da tarzoma zaka ce kowa ya sallah a gida nan ba a yi mimman mana a masajidallahi ba idan akwai matsala ta kiwon lafiyar mutane na gama gari ciwo ya bayyana annoba ta bullo idan aka zo aka yi sallah a cikin masallaci akwai galafatu zan cewa zai sa ciwon nan al'adwa zai sa ta kama mutane da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce amma a tsare ciwo kafin ya kama mutane in ya kama kuma a hakura amma wanda ya kama shi to kar a kawo shi kusa da wanda bai kama shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan ku yi aiki da wannan hadisi kuka ce to ai sallah a gida saboda waɗansu sun kamu da ciwo in aka shigo kuma za su samu wasu wai aka zo a yi sallah daban-daban social distance idan maslaha ce ta kawo wannan babu laifi bai shiga cikin mimman mana'a masajidallahi ba an fahimta wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunansa a ciki wannan ya nuna asalin manufar yin masallaci shine a ambaci sunan Allah wannan shine yasa yace masjid yin sujada akwai abin da ya halatta a yi a masallaci banda sujada ku ce to haka kuma ya halatta a yi wani abin daban a masallaci ko da ba ambaton sunan Allah ba ne kuna fahimta almasjid shine wurin yin mene sujada amma ya halatta a zauna a masallaci a ji karatu wannan sujada ne ya halatta a yi meeting a cikin masallaci wannan sujada ne ya halatta a yi islamiya a cikin masallaci wannan sujada ne to tunda ya halatta a yi waɗancan duka masallaci yana da amfani to haka da Allah ya ce an yuzkara fi hasmuhu ko da ba sunan Allah za a faɗa ba in dai ba za a fata sunan Allah ba ne to wannan ya halatta a yi a masallaci shi yasa ya halatta ku yi meeting din zaman lafiya a masallaci ko da za ku yi tare da waɗanda ba musulmi ba ne su ma su shigo cikin masallacin ba matsala wa in ahadun minal mushrikina tajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'amana jiya mun karanta hadisin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi nasara najran a cikin masallaci kuma ya tattauna da su yahudawa ma suka shigo ya ba su dama suka zauna a masallacin aka tattauna da su idan abin da za a yi a masallaci na maslaha ne na musulmi to za a iya yi ko da ba da wanda zai ambaci sunan Allah ba mitin din siyasa idan maslahar musulmi ne mitin din tsaro na zaman lafiya idan maslahar musulmi ne mitin din abin da ya shafi lafiya da kiwon lafiya idan maslaha ce ta musulmi mitin din ilimi da wayewa da kimiyya ya halatta ayi a cikin masallaci idan zai kawo amfani wa musulmi a bude class na lesson ko extramural classes a cikin masallaci da za a rika yi wa yara yan secondary ko yan primary domin su ci waye domin su ci neko domin yan jami'a zo su yi wani abu wannan bai rushe an yuzkara fi hasbuhu ba sai ya zama an yuzkara fi hasbuhu hadha awwalu maqasidil masjid farkon manufar masallaci shine wannan amma la yamna'u manafi'al masjid min ghairi zalik abuwa saura na amfani da za a iya amfana da masallaci ayi wannan ba laifi bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi baki a ina yake karban su babban ofishin sa ina ne masallaci in za a yi shari'a tsakanin wane da wane a ina ake yi don haka shine kotu shine ofishin in kace ina ne fadan gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne masallaci yana karbar musulmi yana karbar wa wanda ba musulmi ba don haka an yi zikara fi hasbuhu shine farkon abin da za a yi a masallaci amma baya hana sauran abin da yake in dai ba laifi za a yi ba a cikin masallaci ya halatta Allah ya ce wa sa'a fi kharabiha kuma ya himmatu yayi kokari akai a rusa masallaci kamar yadda muka ce waɗansu malamai suka ce wannan Allah yana magana ne akan Quraishawa mai faru dangane da labarin Quraishawa wannan ya faru ne a shekara ta 9 a shekara ta 6 bayan hijira yanda ya tabbata a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shekara ta 6 sai yayi mafarki sai ya ganshi gashi nan suna dawafi a ɗakin Allah sai farin ciki ya kama shi kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau shekarar sa 6 rabon ta da garin su mahaifarsa inda yafi so yafi kauna shi da kansa yace ba inda nafi so in zauna kamar ki amma tunda an kore ni dole in tafi ka san shekara 6 rabon ka da garin ku ba kadan bane kullum yana barbarin a ce ga akwai abin da Allah zai sa ya koma maka a daukake ba a kaskance ba sai mafarki gashi ya ganshi yana tawafi a ɗakin Allah sai zo koyo mutane albishir kun san mafarkin annabawa menene gaskiya ne sai ce albishirin ku na ganni ina tawafi don haka ko ku shirya ai sai tafiya sai ce ku shirya umra za mu je za su je menene umra sace kuma za mu je ne ba na so mushrikan makka su dauka mun zo neman fadan haka ko muka mai makar a dauka kowa yi shirin umra kawai mu yi ihrami daga Zulhulaifa kawai mu kama hanya mu je tunda na ga nayi mafarki to in Allah ya da za mu shiga sai dabi tawaga aka je aka yi ihrami da umra aka kama hanyar makka da suka yi nisa kafin ana gabda kafin a isa makka sai su kuma mushrikan makka sai suka samu labari cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya debo jama'a za su shigo makka suka ce wallahi bai isa ba ya bar garin nan ya kwashe mana mutane mun ya ta yaki da shi an yi yaki a wuri kaza an yanzu ya ce zai shigo mana wallahi bai isa ba ba zai zo wannan ɗakin Allah ba ya karata a can amma nan kan yana shigowa nan za mu yi fata-fata da su Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san suna da wannan shirin ba amma Allah ya sani yana zuwa daidai wani wuri kawai sai raƙumin sa sai gurfana sai ki tafiya Annabi ya zabure shi tafiye ke tafi suka zo suka ce cak yau kasuwa raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yau tayi tsufa sai Annabi sai ce ba tsufa tai ba habataha habitul fil wanda ya tsare giwayen nan da suka kawo hari a ɗakin Allah shi ya tsare ta ko wani abu sai manzon Allah sai ya ce a tsaya anan ku zo mu canza hanya suka canza hanya sai ta yarda ashe kafare ne suka ji suka biyo su kuna fahimta kafin a same su shi yasa ta ki tafiya sai da aka canza hanya sai ta yarda su kuma suka zo ba su same su ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza hanya sai ya je ya samu wani wuri a Hudaybiya sai yayi sansani a wurin yace mu tsaya ana sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira majalisar koli ta gaggawa a yi meeting me ya kamata mu yi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan aka ce masa ai wadancan fa sun shirye yaki ne in kuka shiga yakar ku za su yi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa umar tashin aike ka kaje cikin su kaje ka gaya musu mu ba fada muka zo yi ba majina inna majina mu'tamirin mu mun zo yin umra ne majina liqitali ahad kuma mu zo don mu yaki kowa ba sai umar ya ce ya rasulullah zan je amma ina bada shawara gara ka aiki usman ka sani da zuciya ya rasulullah in wani ya mubbit ba za a bata abu daya kenan na biyu kuma usman zai dan fi ni kamewa na biyu kuma usman yana da mutane da dangi da yawa ba za su taba shi su tsokane shi ba don sun san dangin sa ba za su bari a taba musu dan uwa ba gara a tura shi sai annabi ya ce yayi wannan shawarar tafi na yarda sai ya ce wa usman ya tashi yaje usman yana zuwa yaje ga musu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izini zai shigo da shi da mutanen sa za su yi umra ne su koma ko makabai ba mu dauko ba don haka ba yaki muka zo yi ba suka ce ba za ku shigo din ba mun hana ba ku isa ba ba za a shigo ba sai suka kama shi ma suka kulle sai annabi ya ga shiru kawai sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an kashe usman to fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai sai rai ya baci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan aiki ba a taba shi yanzu wannan cin zarafin su ya kai ga har zan tura dan aiki su kashe kuma mutun irin usman sai manzon Allah sai ya miƙe tsaye cewa zai mun mubaya'a a mutu akan usman akan ransa shi kadai za mu shiga a yi fada sai dai in duka ba za mu koma ba sai manzon Allah ya haka da hannun sai ya ce duk wanda ya je miƙa hannu kowa daga cikinsu sai da ya zo ya rinka miƙa hannunsa a ƙarƙashin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 1400 innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah waɗannan da suka maka mubaya'a akan ko a mutu ko a yi rai sai an shiga maka to lallai suna yin mubaya'a wa Allah ne ba wa kai kadai ba yadullahi fawqa aydihim lokacin da suke mubaya'an nan hannun Allah yana sama da nasu kai ka dora naka a saman nasu Allah kuma hannunsa yana sama da naku duka a saman bakwai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shirin wannan an yi damara ka san ba ka ya fada fa amma a hakan za a yi fada ko da menene ko ta ware ko ta waraye kawai sai ga Usman ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai ya ce ai ba su taba ni ba daure ni kawai suka yi daga baya suka sake ni sai suka zo tare da wani a matsayin shine jakadan su sunansa Suhail ibn Amr sai zai ce na zo ne mu tattauna da kai sakon da kaji haka yake cewa ba za mu bari ku shiga makka ba idan kuma kuka shiga makka za a zubar da jini kuma za a yi mummunan ba ta kashi baka kawai ku juya yace mu juya sai yaushe yace sai dai baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayin nazari ya tuna da sahabbansa ya tuna da muhimmancin hakuri da jinkiri saboda Allah ya tuna da muhimmancin tsare jinin mutane sai ce na yadda mun hakura za mu koma ka tuna da yadda yake kwadayin a shiga makka ka tuna da yadda yake marmarin ibadar umra tun da ya tafi madina bai taba yin wannan ibadar ba kuma ba a yin ta a ko ina sai a makka an toshe makka an hana shiga ku tuna da tarin mutanen da ya tsibo da su ko a bada ihramin sa bayan an yi sama wajen kwana 10 ana tafiya ga makkan amma an ce ba za a shiga ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuke so ya ce muna so mu rubuta wasu ka'idoji ne na agreement da ku sai manzon Allah sai ya ce na yarda zo mu zauna me ka'idojin naku sai annabi ya ce Aliyu zo dauko takarda ka rubuta ya dauko ya ce ka'ida ta faru ya ce rubuta cewa ka fara da bismillah ka ce bismillahirrahmanirrahim yace mu ba mu san wani rahmanir rahim ba sai dai ka ce bismikallahumma Allah ka dai muka sani amma ban san rahmanir rahim ba manzo Allah ya ce shikenan sa abin da yace yasa duk san a zauna lafiya yace kace annabi sallallahu alaihi wasallam yake dictating me za a faɗa sai ce kace ga takardan alƙawari tsakanin Muhammadun Rasulullah sai ne ta dakata wani Rasulullah kuma inda mun san kai Rasulullah ne ai ta wannan rigima kai ba Rasulullah bane ka sa sunanka ka sa sunan babanka in kai dan baka dawo ba za a yi ba sai manzo Allah ce na yarda a goje Rasulullah Ali yace ya Rasulullah na riga na rubuta ba zan goje ba yace nuna mu wurin ya nuna masa sai ya goje shi da kansa yace sa dan Abdullahi ba ni ne dan Abdullahi ba a zauna lafiya wannan alƙawari ne yace alƙawari na ɗaya shine bana ba za ku shiga ba yace eh mun yadda ba za mu shiga ba sai baki eh mun yadda sai baki alƙawari na gaba shine ba za ku yake mu ba kuma ba za mu yake ku ba wannan yarjejeniya ce ta tsagaita wuta na shekara 10 yace ina yarda ba za mu taba yakan ku ba gaba daya har shekara 10 aka rubuta ka'ida ta gaba duk wanda ya gudu daga cikin mu ya bika ba tare da ya nemi izini ba zai je musulunta je zauna a wurin kai hijira daga yau hijira ta kare duk wanda yaje zaka dawo da shi yace ina yarda duk wanda yaje zai dawo kun san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai yayi alƙawari sai ya cika an san wannan ba na wasa bane ka'ida ta karshe ita ce mu wani ya gudu daga cikin kai ya ishe ka ishe shi ya dawo zamu rike shi ba zamu koro shi ba yace na yarda duk saboda aine ne a zauna lafiya wannan shine musulunci wallahi haka musulmi zai ta yi duk inda aka kai shi in kaga an je fada to wallahi an kai musulmi bango ne kai udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an zalince shi ne kuma an taba shi in kaga musulmi bai yi haka ba to ba musulunci ne ba sai dai wani abu daban amma a tsarin musulunci wallahi musulmi haka kai baya neman fada kuma kullum yana so a zauna lafiya ne a tsare jinin kowa da lafiyarsa da mutuncinsa aka gama rubutawa kai Umar yana tsaye ya cika sai da aka gama abinda zai kara baka mamaki shine an gama rubuta ana cikin rubuta takardar ba a gama ba ba sai ga wani ana ce masa Abu Jandal ya zo a guje ya Rasulullah mu dan kadan tsirarun musulmai na Makka nan an fara mana wulakanci tun daga aka ji labarin zuwan kan nan yanzu haka ana musulmi suna cikin tasku ya Rasulullah gashi nan na gudo ni zan bi ka sai wannan Suhail ibn Amr yace har da shi zaka kore shi mu koma da shi manzo Allah yace ai baya ciki ba mu ma zama ba ai kaga ba a zama ba ba a fara aljejeya yace ai har da shi a ciki sai mun koma manzo Allah yace Abu Jandal kai hakuri wallahi saboda a zauna lafiya haka yi juya ya bi arna manzan Allah sai sai ce kai hakuri aka gama wannan sai Umar ya zo yace ya Rasulullah alasna ala haqq wai kai kan ba annabin gaskiya bane yace kware gaskiya ne ba gaskiya kake koya mana ba ba kai kake koya mana cewa falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah ba kai ka koya mana wannan ba yace duk ni ne ya rasulullah duk wannan darajar tamu da daukakar tamu azo ana mana wannan kaskanci wannan arna ba zamu ci su danye ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa ya Umar inni rasulullah yace ni fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam walastu a'si kuma ni bana saba wa Allah to haka Umar ka bi abinda nabi kawai duk abinda ka ga nayi haka Allah yace ni kuma yace to ya rasulullah sai juya sai je samu Abubakar ya ga shi ya fada ba a karba ba bare je samu Abubakar ko za su yi biyu amma shi har yanzu yana ji a ransa kai ga nama a kasa yanzu ya samu Abubakar yace kai Abubakar wannan abun da ake yi don Allah bara mu je mu samu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar yace masa ayyuhar rajul kai mutum dakata sai faɗi irin abinda manzon Allah sai yace innahu rasulullah wa laysa ya'si wannan manzon Allah ne ko baya saba ma Allah duk abinda kaga yayi ko ya faɗa dama haka Allah yace ni don haka ka bar manzon Allah ya abin da yake mu yi imani sai Umar yace shikenan na hakura da Umar ya aka turo shi shugaban ayarin nan ba manzon Allah da yanzu da wani labari kake yi da yanzu tarihi ya canza amma manzon Allah ne sai salama da kansa akwai nutsuwa akwai hakuri aka gama wannan abun sai manzon Allah sai ya ce ya jama'a suna shiru ki koya shi da ihramin sa zamu juya suka fara haka kai ga makkan ya jama'a kowa shi da ihramin sa kowa ya cire kowa ya aski ya yanka daban da yazo da shi daga nan magana ta kare zamu koma suka shiru sai ya koma cikin tantin sai ya ce kai mutane za su saba mu ransa ya baci ga na arna kuma wadannan ma ya ce musu su yi sai ummu salama ta ce me ya same ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama da ita yazo amfani irin su kenan manzon Allah ya ce kina gani mutane na sa su suna so su halaka tace a bara su halaka ba kullum maka biyayya suke yi wadannan yan albarka abin da yasa ka gaba su yi ba ka je ka gwada teaching by practice duk abin da kai ka yi teaching by theory ne je ka gwada musu a aikace zaka za su yi na baka tabbas za su yi za su sai ya fito sai ce ina wanzami na yace gani so ga manzon Allah duk yawan su manzon ne ya bayar an fara askewa sai mutane suka ce la ashe da gaske ne ba kawai sai aka fara aka mutane suna buji juna suna aski suna yanka shikenan magana ta kare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida to ba a yi ko wannan umran ba sai da lokacin da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam dama aka shigo a cikin daukaka lokacin fatu makka a lokacin ne aka zo da makamai a lokacin ne aka kaskantar da su a lokacin ne aka yi inna fatahna laka fathan mubina sai da aka yi sai Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq wancan mafarkin da kai bai tafi a banza ba yau kaga ga gaskiyar ranar mafarkin don haka annabi sallallahu alaihi wasallama a dan tsakanin wannan hakurin nan ya jawo masa riba mai yawa yayi asaran mushrikai bai yake su ba a lokacin sai kuma Allah ya bashi yahudawa a Khaibar yayi asaran ba a samu damar yin wannan ba amma Allah ya bashi kuma sauran kasashe kuma ya ci yayi asaran bai samu damar yin umra ba da ɗan mutane 1400 sai dawo a cikin mutane dubbai yayi asaran ba a samu damar yin wannan yakin ba sai zama ya tsare jinin musulmi ba wanda aka taba ko dan akuya ba a kashe ba a hannun arna haka aka juya aka dawo a cikin mutunci wannan sai ya zama amfanin biyayya ga shugabanni idan suka tsinkayo wani abin da kai baka tsinkayo ba kuma amfanin biyayya ga dattijo idan yace maka karka yi kaza to ka hakura karka yi abin da ya tsinkayo sai ko kana saman rimi ba za ka tsinkayo ba don haka wannan shine fassarar wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha yana nufi al-kharabul ma'nawi irin wanda mushrikai suka yi wanda wannan shine tafsirin da yawa daga cikin malamai irin su Ibn Kathir irin su Abdullah ibn Abbas suka rajaha cewa tana magana ne akan mushrikan Makka sauran bayani kuma da ya shafi sauran ra'ayoyin da suke gani ba da su ake yi ba sauran karatu sai gobe idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.